Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci da fatan kun yi lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki suke gabatar muku da wannan shiri a yau, Lahadi 8 ga watan Disamba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Maryam da kanin labarai.
Kasa Korea ta Kudu ta taya Joe Biden na jam'iyyar Democrat murna bisa nasarar da ya samu kan shugaba Donald Trump a zaben shugaban kasar Amurka mai zafi da A makon da ya gabata an samu adadin sama da mutum 100,000 da suka kamu da COVID-19 kusan a duk rana. Yayin da a ranar Juma'ar da ta gabata aka samu adadi na tarihi na fiye da mutum 128 da suka kamu da cutar. Daga kausan lafazi, shugabannin Afghanistan da na Amurka sun yi Allah wadai da harin bom din da ya faru a Kabul babban birnin Afghanistan a jiya Asabar, wanda ya yi sanadiyar kisan manyan jami'an babban bankin kasar.
Kanin labaran kenan. To a cikin shirin namu ne yanzu wanda zai kumayar da hankali kan zaben Amurka za ku ji cewa 'yan Najeriya sun bi sauran kasashen duniya wajen bayyana ra'ayoyinsu bayan da kafafen yaɗa labaran Amurka suka yi hasashen cewa tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ne ya lashe zaben shugaban kasar. Sannan za ku ji cewa a wani sabon yunkuri na magance matsalar tsaro rundunar 'yan sandan Najeriya a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya ta gaddabar da taron tuntuɓa da wayar da kan al'ummomi da ke kan iyakar Najeriya da Kamaru. Za ku ji cewa har yanzu 'yan Najeriya na ci gaba da nuna damuwa kan yadda aka ɗauki shekaru uku ana kasafta kuɗaɗe don kafa kamfanin sufurin jiragen sama, amma kuma ba amo ba labari. Madina Nishani kuma na tafe da shirin matasa a duniyar gizo, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kasar Korea ta Kudu ta taya Joe Biden na jam'iyyar Democrat murna bisa nasarar da ya samu kan shugaba Donald Trump a zaben shugaban kasar Amurka mai zafi da aka yi. Shugaban na Korea ta Kudu Moon Jae-in ya rubuta wani dan takaitaccen sako ta shafin sada zumuntarsa a yau Lahadi, yana bayyana goyon bayansa ga tsohon mataimakin shugaban na Amurka da mataimakiyarsa Senator Kamala Harris. Haka kuma shugabannin kasashen duniya ciki har da Prime Minister Boris Johnson da shugabar Jamus Angela Merkel sun taya Joe Biden murna a jiya Asabar bayan da sakamakon kuri'u daga jihar Pennsylvania yayi hasashen Biden ne ya lashe zaben. Amurka muhimmiyar kasar hulɗar mu ce, kuma ina fatan za mu yi aiki tare akan abubuwan da muke ba fifiko, kama daga batun sauyin yanayi zuwa harkokin kasuwanci da kuma tsaro, a cewar Johnson a wata sanarwa da fadarsa ta fidda. Wasu magoya bayan Trump sun bayyana bakin cikinsu akan shugabannin na kasashen ƙetare. Cikin shugabannin kasashen duniya na farko-farko da suka maida martani akan hasashen cewa Biden ne ya lashe zaben shine Prime Minister Canada Justin Trudeau. A Amurka, a makon da ya gabata an samu adadin sama da mutum 100,000 da suka kamu da COVID-19 kusan a duk rana, yayin da a ranar Juma'ar da ta gabata aka samu adadi na tarihi na fiye da mutum 128 da suka kamu da cutar. Kwantar da marasa lafiya asibiti ya karu sosai, lamarin da ya tilastawa asibitoci a tsakiyar yankin yammacin Amurka da kudancin kasar daukar matakan gaggawa don marasa lafiyar da ke tururuwa suna zuwa asibiti. Yaduwar cutar na karuwa a duk yankunan Amurka, yayin da kuma adadin mace-mace da ake samu sanadiyar cutar ta coronavirus ke ci gaba da karuwa. An samu mutane sama da miliyan 9.8 da suka kamu da cutar, da kuma mace-mace fiye da 237, a cewar kididdigar Jami'ar Johns Hopkins. Daga kausan lafazi, shugabannin Afghanistan da na Amurka sun yi Allah wadai da harin bom din da ya faru a Kabul babban birnin Afghanistan a jiya Asabar, wanda ya yi sanadiyar kisan manyan jami'an babban bankin kasar. Daya daga cikinsu wani sanannen tsohon mai gabatar da shiri a wata tashar talabijin ne. 'Yan sanda sun ce wani abin fashewa mai magana ɗisi ne ya tashi a wata mota da ke ɗauke da mataimakin shugaban gudanarwa na bankin DAB na Afghanistan da abokin aikinsa Yamas Yawash, wanda ya yi aiki a tashar talabijin ɗin Tola TV mai zaman kanta. haka shi ma direban da ya tuka motar ya mutu. Nan take dai babu wanda ya dauki alhakin kai harin, amma ministan cikin gida na Afghanistan ya dora laifin akan wasu ƴan bandaga da ake kira ƴan haƙani dake da alaka da kungiyar Taliban. Harin na jiya Asabar shine na baya-baya a tarin kashe-kashen manyan jami'ai da kuma kashe-kashen wasu mutane da aka auna da Kabul ta fuskanta a ƴan makonnin nan.
To madalla kamar yadda kuka ji a farkon shirin, ƙasa da sa'o'i 24 bayan da kafafen yada labaran Amurka suka ayyana tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar, duk da cewa dai shugaban Amurka Donald Trump bai amince da sakamakon zaben ba. Yan Najeriya sun bi sahun sauran kasashen duniya wajen bayyana ra'ayoyinsu. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya ji ta bakin wasu mazauna birnin Lagos a wannan rahoton.
Wasu daga cikin waɗanda na ji ra'ayinsu game da wannan zabe sun bayyana fatan alheri da kuma ganin an samu sabon dangantaka na kud-da-kud tsakanin Najeriya da kuma ƙasar Amurka, musamman ma dai sauran ƙasashen nahiyar Afirka. To koya masana tattalin arziki ke ganin wannan sabon gwamnati da za a kafa a ƙasar Amurka da kuma dangantakarta da Najeriya? Tambayar kenan da naiwa Dr. Dauda Muhammad Kwantagora, wani masanin tattalin arziki da saka jari a Najeriya.
Ni a gani na wannan cin zabe kamar musaya ne daga can baya. Ai wannan jam'iyya din ta Democrat ta taba yin mulkin kasan ba so daya ba ba so biyu ba, to kusan a ce cewa shi dangantakan Najeriya da Amerika yana bin tsarin harkokin su ne na kasashen waje. Saboda haka wannan dangantaka din yana nan, akwai aminci, kuma Najeriya tana ɗaya daga cikin manyan kawayen Amerika a nan Afirka. Ko a baya wannan ya nuna nan ƴan kwanakin baya, ka gani da aka sace wani ba Amurka, Najeriya ta yi amfani da dama da kuma kawance da ke tsakanin su da Amerika, ta ba American dama suka shigo Najeriya, jami'an tsaron suka zo suka kwaci wannan ɗan ƙasar Amerika din. To wannan ina ganin dangantakan za ta ci gaba a haka din. To sai dai kuma kamar yadda ka sani, an dade tuni ita kasar Amerika ta samu man fetur, saboda haka ta janye daga sayan man fetur din Najeriya. Yanzu a gaskiya ba ita bace babban kasuwan man fetur na Najeriya, sai dai ita ma tana ɗaya daga cikin masu sayar da man fetur. Kuma din yanzu ita ma American, kaga wannan cutan da aka samu na corona nan, shi ma ai ya girgiza tattalin arzikin su. Saboda haka shi wannan shugaba din zai yi kokari ne ga cewa yayi ya inganta tattalin arzikin kasan, kuma ya samar da abubuwa na jin dadi na inganta rayuwar su Amurkawa kamar yadda suka rika kuka.
To ma dai sauran ƴan Najeriya ba a basu a baya ba wajen tofa albarkacin bankunan su, kamar da waɗannan mazauna birnin Lagos suka shaida mani.
Wato wannan cin zabe na Joe Biden ga mu mutanen Afirka, musamman kamar mutanen Najeriya, muna ganin kamar zai dan canza waɗansu alƙaluma na dangantaka tsakanin shi da kasashen Afirka, musamman kamar irin mu nan Najeriya.
To Allah ya sa shi shugaba ne yanzu ya zama mutumin kirki da mutane za su amfane shi. Kada ka mana bambance-bambance, muna munna.
Gaskiya na ji dadi dangane da abin da ya gudana na zaben kasar Amurka. Gaskiya muna kira ga wannan shugaba ne yanzu da ya lura da abin da ya kamata, musamman hadin kan kasashe da bawa sauran kananan kasashe masu karamin karfi tallafi da taimaka musu wajen haɓaka da tattalin arziki
a wurare da dama dai a birnin Lagos da kuma sauran sassan Najeriya. An gudanar da bukukuwa da kuma nuna farin ciki da murna da wannan sakamakon zabe. Shi ma shugaban kasa Muhammadu Buhari dai tuni ya miƙa sakon fatan alherin sa kamar da sauran shugabanni na kasashen duniya suka bi sahu. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
To madalla a gaida Babangida Jibrin. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Maryam Dauda dauke da ƙarshen labaran duniya.
Sudan ta rufe wasu iyakokin kasarsa da ta hada da Habasha a cewar suna kafar yada labaran Sudan. Ranar Alhamis din da ta gabata ne muƙaddashin gwamnan jihar Kassala kuma babban sakataren gwamnatin kasar Fatal Rahman Al-Aman ya sanar da rufe iyakokin a cewar suna. Ya ce wani kwamiti zai yanke shawara akan abin da za a yi da farar hular da ke neman mafaka a Sudan. Wannan matakin na zuwa ne bayan tashin hankalin da ke faruwa a yankin Tigray da ke arewacin Habasha, inda gwamnatin tarayyar kasar ta kaddamar da farmakin soja. An yankewa wata ƴar fina-finan ƙasar Iran da aka tsare tun shekarar 2018 hukuncin zuwa gidan yari saboda aikin ta da kuma sukar da take yi wa gwamnatin ƙasar. Za ta yi zaman gidan kasu tsawon shekaru 10 bayan da ta yi watsi da cin abinci da kuma yunkurin kashe kanta a ƴan watannin nan a matsayin mai da martani game da halin da ta samu kanta a ciki, a cewar wata majiya da ke da masaniya kan lamarin. A ranar 2 ga watan nan na Nuwamba, majiyar da ke kusa da iyalin matashiyar yar shekaru 29 mai yin fina-finai mai suna Maryam Ibrahim Vand ta bayyana wa muryar Amurka cewa wata kotun ma'aikata ta Iran ta sanar da lauyan da ke kare Ibrahim Vand game da hukuncin a ranar 1 ga wannan watan. Majiyar ta ce an yanke wa Ibrahim Vand hukuncin daurin shekaru 7 saboda ta yi wani fim da ake gani bai dace ba, da kuma shekaru 2 saboda zargin ta yada bayanan ƙarya akan dakarun Iran da ake kira IRGC a takaice, sai kuma shekara 1 saboda ta zagi shugaban Iran Hassan Rouhani.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wani sabon yunkuri na magance matsalar tsaro, rundunar 'yan sandan jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya ta kaddamar da taron tuntuɓa da wayar da kan al'umma da ke kan iyakan Najeriya da Kamaru. Jihar Adamawa dai na cikin jihohin da ke fama da matsalar tsaro, musamman ma masu garkuwa da mutane. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdul Aziz ya aiko mana da rahoton.
Matsalar garkuwa da jama'a da kuma fashi da makami musamman akan iyaka na kwatkin matsalolin tsaro da yanzu make na mangagaran kundila a jihar Adamawa, wanda hakan ne ya sa mahukunta daukan matakai da ta kai an gudanar da wani taro kan haka tsaro tsakanin jami'an tsaron kasar Kamaru da kuma hukunta a Najeriya, wanda kuma kawo yanzu ma hakoli ya taso ma biyan kudin sabulu. An dai gudanar da taron nema a karamar hukumar maiha da ke kan iyakan Najeriya da kasar Kamaru, inda ma aka tabo bakin zarin magance wannan matsala. Honorable Idi Amin Ali shine shugaban karamar hukumar ta maiha, ya yi karin hasai game da manufar wannan taro.
Na gani tafiya yawancin criminals din kore su a nan kidnappers da munafukai, tunda muna bude ta kamar sai su sallake ga su ga kanan baka saka shiga ba, ga kafa ga su kafan ka ɗaya tsakanin ka da criminal yana kallon ka baka yana cikin Kamaru ko kuma korna kamar ya shugona gani haka. Sai na using connection nawa na samu approval gurin gwamnati zai host the international conference on security. Gwamnati suka approve mini, da aka approve mini na rubuta takarda official ma Kamaru consulate da embassy da ne kan president na kasa su ga ba ta ba ni ba president na sai approve ba aka yi approve an turo wa député da préfet da sous-préfet na garwa har da na border muka samu resolution guda biyar wanda muka ɗaukar kuma yana mana amfani. Resolution biyar nan in mun kama mutumin su za mu hukunta shi na Najeriya, in sun kama namu su hukunta su na Kamaru. Kuma second resolution za mu fita mun gwada joint patrol wanda wannan family trial ne zai kawo wannan. Mun gwada mun samu mun kama abubuwan da mun faɗa gaba, bindigogin da aka kulle ya kai nawa ya rufe, mun samu enough amfanin wannan tafiyan.
To wai ko wasu matakai hukumomin tsaro ke dauka kan matsalolin tsaro akan iyaka? DSP Sulaimaniya Angurode shine kakakin rundunar yan sandan jihar Adamawa, ya bayyana irin matakan da rundunar yan sandan jihar ke dauka.
Lallai shi commissioner yan sanda ya riga ya dauki shikin hikimomin sa na tabbatar da tsaro a jihar Adamawa a zagayen wurare kamar su kan iyakoki domin hana shiga da fita da abubuwan da ke da muni. Sannan kuma ya jawo al'umma cikin harkoki na tsaro domin haɗa kai a magance dukkan abin da ya yunkuro domin ya yi harkoki na tsaro barazana.
To sai dai kuma ga manazarta da kuma masu fashin bakin irin su Muhammad Ismail na dangantaka ƙaruwar rashin ayyukan yi da ma mutuwar zuciya a matsayin wasu dalilan da ke ƙara ta'azzara matsalar tsaro a Najeriya.
Akwai babban matsala yanzu akasarin mutanen Najeriya, ƴan Najeriya akasarin su matasa ne. Matasan nan kuma ga su nan suna da ƙarfin jiki, suna da lafiya, suna kuma da ƙarfi, sannan kuma ba su da kamar mafita a cikin rayuwa, ba su da aikin yi, wasan su ba su karatu ba, ga su nan dai da yawa. Irin wannan matsalolin da dama shine yake sa irin wannan ta'azzara na laifuka.
Koma da menene? Fatan talaka shine Allah sa a samu tsaro ko a daina jin tsoro. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdul Aziz. A Najeriya ana nuna damuwa kan yadda aka ɗauki shekaru uku ana kasafta kuɗaɗen da suka haura naira biliyan 14 don kafa kamfanin sufurin jirgin sama na ƙasar, amma kuma ba amu ba labari. Wakiliyarmu Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta aiko mana.
Shekaru uku kenan a jere aka ware waɗannan kuɗaɗe da suka kai naira biliyan 14.1 don gudanar da aikin kamfanin jirgin sama mallakar ƙasa, wacce a shekara 2019 aka ce Air Nigeria za ta fara aiki. Amma har yanzu da aka fara aiki akan kasafin kuɗin shekara 2021 babu labarin kamfanin. Wani abu da mai nazari a al'amuran yau da kullun, Isa Tijjani, ya nazari a kai yana cewa
zancen rashin jiragen sama a Najeriya na ƙasa ba ƙaramin abun kunya ba ne, abun alhini ne, abun kaico ne, domin ƙasashe da dama da ma muka fara harkar jiragen sama da su, irin su Pakistan, irin su Saudi Arabia, wanda ma mun riga su, yau din nan idan mutum ya ga abin da suke tafiyarwa a ƙasar su, ya isa abun mamaki. Abun alhini shine cewa duk shekara sai an sa kuɗi a kasafin kuɗin Najeriya da sunan jiragen da za a je a kawo wai a yi Air Nigeria, kuma a ƙarshe ka ji shiru, babu kuɗin babu jiragen.
A shekara 2019 aka kasafta naira biliyan 8.5, haka a shekara 2020 ma an ware naira biliyan 4.6. A kasafin shekara mai zuwa ma na 2021 an sake ware naira biliyan 1. Shin wai me ke faruwa ne? Tambayar kenan da ne wa Senator Hadi Sirika, wanda shine ministan kula da ma'aikatar sufurin jiragen sama na Najeriya.
Dan an ware kuɗi, kasafin kuɗi an ce an ware kuɗi kaza dan ai kaza, kuɗiri ne wannan. Sai idan an hidda su an aiwatar da su, sun da zama abin tambaya. Tunda ba a ce an fasa yin wannan kamfanin ba, tilas ne. Tunda mu mutane ne wanda muke tsara ayyukan gwamnati, wato budget din, tilas ne mu tabbatar da ko wannan kuɗin, ko da an gaba amfani da su, amfani da su. Wannan shine dalili. Ko ba a ce an fasa ba, in Allah da kamin mu bar mulki, sai wannan kamfanin jiragen sama ya tashi ya tsaya da gindin shi kuma har abada, in Allah da.
Rashin cimma burin kafa wannan kamfani dai ya kai ga zama wa Najeriya abin koma dai dariya, domin tun bayan durkusar da kamfanin Nigeria Airways a shekara 2060 saboda matsalar cin hanci da rashawa, ya zuwa yau ta gaza samar da kamfanin sufurin jiragen sama nata. Kaftin Banaji Birin ƙwararre ne a fannin jiragen sama kuma tsohon ma'aikacin Nigeria Airways.
Shi rashin national carrier rashinsa babbar asara ce, kuma mun ba da shawara tun lokacin da shugaban ƙasa na Amerika na da yake kan mulki, yadda farkon hawan shi shugaba Muhammadu Buhari, cewan ai hanzarta ai wannan abu. Tun lokacin muna da ƙarfin daraja a gurin ƙasashen Turai, za a iya mana taimakon samun abubuwa da sauki, ko da ba su suka ne za a ba da jiragen, ko da wata yarjejeniya za a shiga tsakanin kamfanin Boeing ko kamfanin Airbus, yadda za a samu jiragen da sauki kuma akan lokaci. Sai mutum ya mamaki ya aka har yau ba wannan abu ba.
Abin jira a gani shine yadda gwamnati za ta cika wannan alkawari da ta dauka na cewa za a samar da kamfanin jiragen sama mallakar Najeriya kafin shekara 2023. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma gefe guda domin Madina mai shanu za ta gabatar mana da shirin matasa a duniyar gizo.
Jama'a masu sauraro, barkanku da warhaka. Sunana Madina Dahiru mai shanu, kuma kuna sauraron shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tattauna duk wani lamarin da ya shafi duniyar gizo. To, kafin san cewa akwai yadda za ku iya gudanar da taruka da ayyuka kai har ma da bukukuwa tare da mutane da dama a lokaci guda ta shafin intanet, ƙwarai kuwa kun ji ni da kyau, har da bukukuwa. Abubuwa da dama dai sun tsaya sakamakon cutar COVID-19. Amma mutane da yawa sun dogara da wasu hanyoyi ta kafar sadarwa domin gudanar da al'amuran su kamar yadda suka saba. A yau zamu ji irin manhajojin da mutum zai iya sakawa a wayarsa waɗanda za su bashi damar sadarwa da mutane kai tsaye a wuri guda ta internet. Za ku mu ji ƙarin bayani kan yadda za a iya amfani da manhajojin da kuma yanayin su. Bari mu je ga ƙwararren masani kan harkokin sadarwar zamani, Nasir Damiya, wanda ya saba halartar wannan filin namu domin ya yi mana ƙarin haske.
Na ɗaya wanda mutane suka fi sani yanzu shi ne Zoom application ne ko kuma haja wanda mutum zai iya saka cikin wayan shi wani daga wani gishi ma ya saka ta shi a yi video conferencing. Wannan Zoom ya kamata mutane su san cewa ba wai abu ne wanda kawai ba biya ake yi ba. Duk lokacin da za ka video conferencing da wani ko da wasu to ba za ka iya ne ya wuce minti 45 ba, da ya wuce minti 45 to sai mutum ya yi biya, kuma ba za ka iya yi shi ya wuce mutum 100 ba. So ya danganta daga kowane irin services da kuka so, in kai matsayinka na mutum ko kuma kamfani ko kuma gwamnati ya danganta yadda ake charging. So na biyu daga cikinsu kuma akwai Google Hangout ya daɗe ana amfani da shi a tsakanin mutum da mutum, kuma ko shi biya ake, in ya kai wani tsawon lokacin da kake amfani da shi za ka biya. So na uku shi ne wanda Google suka fitar ganin wannan abubuwan sun samu ɗaukaka sosai, sai suka ɗaukaka shi Hangout ɗin, sai suka kawo abin da ake kira Google Meet. Google Meet shi kuma yana da abubuwa da dama da sun wuce na Hangout, sai shi ma ana amfani da shi da kamfanin ko kuma gwamnati, mutane za su iya abin nan conferencing har ya wuce kusan minti 60, amma da ya wuce haka shi ma za ka biya. Sannan kuma akwai GoToMeeting shi ma yana da amfani sosai, amma kusan kuɗin shi ya fi na sauran da ake yi. So shi kuma mutum 10 zuwa sama za ka ga har zuwa mutum 150 suna iya meeting da shi, shi ma yana da muhimmanci sosai kuma yana da security. Sannan kuma akwai wanda mutane suka sani na Skype kusan shi kadai ne wanda ya rage da za ka yi amfani da yanar gizo da manhaja ka kai magana da wani ba tare da an caje ka ba. So har yanzu suna da wannan option wanda ko minti nawa ko ne da yawa da za ka yi kana video call ko audio call ba za a ci ka kuɗi ba, sai dai in za ka yi enterprise ko kuma business one ko kuma wanda za ka haɗa kai amfani da Skype ka kira wayar wani, to shi wannan ana caji. Amma duk da haka shi ma bai ci ka tsada ba don bai wuce kusan dala 2 bisa ga wasu da suke hawa wajen dala 10-18 kowane da suke caji ga wata ya bambanta. Akwai kuma 6 kowabes kusan masana sun ce kusan ya fi wanda ya fi kowane zama yana da matakan tsaro. So 6 kowabes yana da muhimmanci sosai hadde ga kamfuna waɗanda suke hada-hada ta kuɗi da sauransu. To shi ma ana biya in za a amfani da shi, kuma akwai yanda za ka yi amfani da shi free ba sai ka yi ba. To waɗannan abubuwa na biya da muke magana, ana maganar hosting. In za ka biya kai kamar za ka hosting mutane, so kai ake tsammanin ka biya, waɗanda za su join in ka ba su ake tsammanin su biya ba. Sannan akwai Appian shi ma platform ne mai kyau, yana da manhaja sosai da har mutum 150 suna iya haɗuwa a group. Sannan Deep Blue Button shi ma yana da muhimmanci sosai, yana da whiteboard capability da za ka iya haɗa shi da wasu abubuwa da wasu manhajoji ka haɗa su daga ciki. So waɗannan su ne a takaice daga ciki. Sannan kuma mutane suna iya amfani da waɗanda su ma kamar ba kuɗi ake caji ba, indai kana da kusan ka haɗa wayarka da duniyar gizo, wato kamar kana da internet, kamar yanzu wanda suke amfani da Apple to suna da wanda suka yi amfani shi su yi first time call. Kana da wayar Apple, wani yana da wayar Apple ko kuma yana da laptop ta Apple, kamar computer shi ta hidda gidanka ce ko kuma da ajiye kamar irin su iMac ko kuma MacBook Air da sauransu, su duka na iya kai amfani da wannan video conferencing wanda duk wayoyin da suke da Apple ko kamfanin da shi Apple din ya yi wato zaka iya amfani da festival kai wadannan abubuwa su yana da muhimmanci sosai mutane wadanda hade masu sana'o'i kanana da kuma malamai da kuma mutane wadanda suke malamai na addini ne wadanda suke son su yi amfani da wannan abu ya da abubuwan addini ko kuma abubuwa na mutane su ya da abubuwa na sana'a su ko kuma kudin ya ta jama'a ko kuma gwamnati ce amfani da su ta yi magana da jama'a da su wannan yana da kyau mutane su amfani da wannan dama lokacin da ake wannan corona virus ba sai sun tafi office ba sai sun bar gida ba da zaran ana da waya ko kuma na hukumar kwallo ta hada da duniya kisan su zaka yi waya da mutum ka gan shi ga danka ko ina yake cikin
to madalla a daidai da Nasir Daniya masani kan harkokin sadarwar zamani a nan zan dafa aya sai kuma wani mako idan Allah ya kai ni sunana Madina Dahir Meshani a cikin shirin matasa a duniyar gizo a gaida Madina Meshani yanzu kuma sai labaran duniya amma a takaice
Koriya ta kudu ta taya Joe Biden na jam'iyyar Democrat murna bisa nasarar da ya samu akan shugaba Donald Trump a zaben shugaban kasar Amurka mai zafi da aka yi. Shugaban na Koriya ta kudu Moon Jae-in ya rubuta wani dan takaitaccen sako ta shafin sada zumuntarsa a yau Lahadi. Yana mai bayyana goyen bayansa ga tsohon mataimakin shugaba. A Amurka a makon da ya gabata an samu adadin sama da mutum 100 da suka kamu da COVID-19 kusan a duk rana yayin da a ranar Juma'ar da ta gabata aka samu adadi na tarihi na fiye da mutum 128 da suka kamu da cutar kwantar da marasa lafiya asibiti ya karu sosai lamarin da ya tilastawa asibitoci a tsakiyar yankin yammacin Amurka da kudancin kasar daukar matakan gaggawa don marasa lafiyar da ke tururuwa suna zuwa asibiti Daga kausan lafazi shugabannin Afghanistan da na Amurka sun yi Allah ware da harin bomb din da ya faru a Kabul babban birnin Afghanistan a jiya Asabar wanda ya yi sanadiyar kisan manyan jami'an babban bankin kasar daya daga cikin su wani sanannen tsohon mai gabatar da shiri a wata tashar talabijin ne
da yanzu mutanen mu in an yi wani abu kadan za a je a fada maruga ji a ita kansa ko a banza ko kuma a ce ka sai kashi kuma ya tashi tsakanin mu da musu
to an samu zalunci ko gazawa sai mu zo musu ido
ba zai yi ba
idan mu ka fita zanga zanga ba mu jin dadi ba da haƙi mu ne
masu raro ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Litinin da misalin karfe 6 na safe a ugun Najeriya Niger kamar da Chadi Domin sauraron shirin ciki da gaskiya da masu iya magana kan ce wuka ba ta huda shi. Shirin da ke bin sawun batutuwa da suka hada da rashin gaskiya, fatar dukiyar gwamnati ko danna haƙƙin mutane. Ga masu sauraron shirye-shiryen muryar Amurka da ke a jamhuriyar Niger, za su iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin yanzu.
Masu sauraro a nan za mu dace aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin musamman Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa sai Leo Sahilu wanda ya bada umarni da ma injiniyoyin mu na yau ni Zahra Aminu Fage ke muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC